يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى رب العباد جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى والصلاة والسلام على رسول الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jama'a tilas ne ga duk wani mai wa'azi, wato duk wani mai nasiha ko fadakarwa ko tsawatarwa ko kuma kiran mutane zuwa ga addinin musulunci, tilas ne kasance yana da ilimi sannan kuma yana aiki da hankali. Idan mutum yana son ya shiga sawu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen shiryar da mutane, to tilas ne ya kasance yana rike da waɗannan abubuwan guda biyu, ilimi da kuma aiki da hankali. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da abubuwan nan guda biyu ne wajen kiran mutane zuwa ga addinin musulunci. Kada ka yi tsammani don kana da ilimi kadai za ka iya karantar da mutane, kalla thumma kalla, ba zai yiwu ba. Tilas sai ka yi amfani da hankali, kafin nan za ka samu fa'ida wajen karantarwanka. Aiki da hankali abu ne wanda yake muhimmi, kuma yana tafiya kafada da ilimi ta wajen karantar da mutane. Mutumin da ya rasa ilimi, jama'a ku kiyaye, mutumin da ya rasa ilimi to hankalinsa dai bai wadatarwa wajen karantar da mutane addini. Hakanan kuma mutumin da ya rasa hankali to iliminsa kadai bai wadatarwa wajen karantar da mutane addini. Don hakanan abubuwan nan guda biyu hada suke, ba a raba su. Kuma jama'a, idan kuka dubi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farko har zuwa ƙarshe, za ku samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da abubuwan nan guda biyu ne wajen karantar da mutane addini, ilimi da aiki da hankali. Mu ɗauki misali da sallah. kun ga dai ita sallah ita ce ibada mafi girma a cikin addinin musulunci domin hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko da za a tambaye mutum a ranar tashin kiyama daga cikin ayyukansa ita ce sallah abu na farko da za a tambaye mutum daga cikin ayyukansa a ranar tashin kiyama wannan abun shine sallah idan yayi kyau to sannan a saurari sauran ayyukan nashi Allah ya sa sallar mu dai karbabbiya ce to ita sallah sahabban manzon Allah sun ba mu labari misalin shi shine Abdullahi dan Mas'ud رضي الله تعالى عنه الله يكرم مسيرته عبد الله بن مسعود كذوب الصحيح مسلم كتاب الصلاه جزء 154 ده لتافين ابو داود حديثي 675 ده لتافين امام الترمذي حديثي 228 ده لتافين امام النسائي حديثي 886 da littafin Imam Ahmad ka duba Jami'u Saghir na Imam Suyuti hadisi na 7730 Abdullahi dan Mas'ud ya bada labari game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka shiga masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masahabbai wata magana yana ce musu liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wadanda za su zo bayana a cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an shiga masallaci yana gaya wa sahabbai yana ce musu wadanda za su zo bayana a cikin sallah to su kasance baligai kuma masu hankali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya masahabbai wannan magana duk lokacin da aka shiga wurin sallah wadanda za su taho bayana lalle ne su kasance baligai kuma sannan su kasance masu hankali to annabi yace thumma alladhina yalunhum sa'annan kuma wadanda za su biyo bayan wadancan su kasance suna bin bayan wadannan ta wajen yawan shekaru da kuma hankali ثم الذين يلونهم سنن kuma wadanda za su biyo bayan sahu na biyu su ma su kasance suna bin bayan wadannan sahu na biyun ta wajen yawan shekaru da kuma hankali to ku duba wannan hadisi gashi hadisi ingantacce yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya himmantu da al'amari na hankali gashi har cikin sallah manzon Allah yana umarni a kiyaye hankali akwai abubuwa guda biyu da zamu dauka cikin wannan hadisi abu na farko bai kamata mu kyale yara da kuma marasa hankula su rika zuwa bayan liman wato sahu na farko kenan domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace liyalini minkum ulul ahlami wan nuha waɗanda za su biyo bayana lallai ne su kasance baligai kuma masu hankali kun ga wannan magana ta kore yara kuma ta kore marasa hankali ta yiwu idan ka bar taɓaɓɓe ya tafi bayan liman yana sahun farko idan liman ya yi ruku'u sai ya ɗima masa dundu Allahu ce ka manta ne mun kulla undurku shi kuma yaro zai kyale sai liman yayi ruku ya hauyansa ya dale kaga ya samu doki wannan abu ya auku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma labarin da yana cikin mujma'u zawa'id Mujallar na tara, shafi na 181. Zubair bin al-Awwam ya ce, laqad ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sajidan, na ga manzon Allah yana sujjada da idanuna. Yana cikin wannan sujjada hatta ja al-Hasan bin Ali, wa fi riwaya al-Husayn bin Ali. ɗaya daga cikin jikokin annabin nan sai ya taho sallallahu alaihi wasallam, imma Hassan imma Husaini. Da ya taho fasa'ida ala baharihi sai ya hau gadon bayan manzon Allah ya zauna. Manzon Allah yana cikin sallah, wannan jika na shi ya taho ya zauna bayan shi. Fama anzalahu hatta kana huwa allazi nazala. Zubair bin al-Awwam ya ce annabi bai saukar da shi ba sai da shi ya gaji ya saukar da kansa. Sannan Anas shi ma ya ba da labari ya ce wato wani lokaci ma ana cikin sallah ta farilla, hakan yakan faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya yi sujjada, to sai jikansa ya taho ya hau kan bayansa ya zauna, sai a daɗe a sujjadan. Sai an gama sallah sai a ce ya nabiyallah a tsaltar sujuda, ka daɗe a sujjadan nan. Ba su san abin da ya faru ba. To sai annabi ya ce irtahalani ibni, wato ɗana ne ya hauni. Kun ga annabi yana kiran jikansa da suna ɗa, saboda jika yana matsayin ɗa. Sai ya ce ɗana ne ya hauni, fakarihtu an uajilahu, shi ni kuma ba ni so in gaggauta masa, in katse masa hanzari. Wannan yana nuna muku manzon Allah mai tausayi ne kuma mai kyakkyawan tarbiyya ne. To don haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, waɗanda za su biyo bayana a cikin sallah su kasance baligai kuma masu hankali, saboda waɗannan dalilai guda biyu. To mu je na biyu. Kun gani ba sahun farko ne kadai ake son baligai da kuma masu hankali su kasance suna tsaye a cikinsa ba, domin annabi ya ce summal ladhina yalunakum summal ladhina yalunakum. Sau biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita, sau biyu ya maimaita. Idan an samu a bayan liman, sahu na bayan liman masu hankali suka shiga da kuma baligai, to sahun da zai biyo bayan wancan nan ma haka ake so a riƙa bi. Idan an samu tsofi a na farko, to da tabe su bayan waɗancan, kuma a samu shekaru dai ake bi. Don annabi ya ce summal ladhina yalunakum. Don haka a cikin silsilatul ahadith sahiha, hadisi na 1409, akwai wani hadisi da Anas yake ba da labari, yace kana yuhibbu an yalihi almuhajiruna wal ansar. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a sallah, ya fi son muhajirai da ansar su zo bayan shi. Me yasa aka fi son muhajirai da ansar su zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Saboda su ne tsofin musulunci, su ne suka fi dadewa a cikin addinin musulunci. Kaga muhajirai sun musulunta tun ana Makka, suka yi kaura suka dawo Madina. Al-ansar ko su ne musulman da suka musulunta da farko a Madina. Ka gani? Don haka manzon Allah ya fi son waɗannan su taho bayan shi. Shi yasa yake umarni, idan za a samu wasu da za su zo bayan imam, to su kasance waɗannan mutane masu hankali ne kuma baligai. Kun gani? To jama'a, wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin shirya sahu kafin a fara sallah, domin idan ba shirya sahun akai ba, ya za a yi a tabbata masu hankali ne kuma baligai suka biyo bayan liman ko kuma sahun nan da aka jera? Shi kaga tilas sai an tsaya ana shirya sahu na sallah. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka yi sakaci wajen kiyaye su daga cikin ayyukan ibada a wannan zamani, duk da yake alhamdulillah jama'a suna karatu kuma ana ta fahimta. Ku dau misali da sayyiduna Umar, khalifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan sayyiduna Abubakar shi yayi shugabanci, musamman ya dauki mutum guda ya sa shi aikinsa shine bayan an shigo masallaci an tada ikama ya bi sahu ya gyara kafin nan Umar ya kabbara. Sai an tabbatar sahun nan ya daidaitu kafin nan Umar yake kabbara. Don haka nan mai littafin As-Salsabil fi Ma'rifatid Dalil yake cewa wannan yana tabbatar muku da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kowannen ku makiyayi ne kuma kowannen ku za a tambaye shi game da abin da aka bashi kiwo. Wane ne wanda yake jagora a masallaci? Shine imam. Bai kamata imam yayi kabbaran sallah ba sai ya tabbatar da cewa sahu din nan ya cika, sai an daidaita sahu an gaya masa kafin nan yayi kabbara. Abinda duk ya faru na laifi dangane da mamunsa, to laifin nan fa yana hawa kansa. Wannan tilas ne, domin da yawa daga cikin malaman hadisai sun ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawatarwa mai tsanani akan gyara sahu. Alal misali, Imamu Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmizi da Imamu Nasa'i da Ibn Majah da Imamu Ahmad da Darimi sun ruwaito hadisai masu ɗimbin yawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gargadi game da daidaita sahu na sallah. Hadisai masu ɗimbin yawa, jama'ar musulmi. Na ɗaya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sai ba mu labari cewa idan an taho masallaci ba'dal iqama, bayan an tada iqama, aqbala bi wajhihi, annabi sallallahu alaihi wasallam yana juyowa ya kalli mutane da fuskarsa ya ce da su aqimu sufufakum, sai ya faɗi wannan magana sau uku: ku daidaita sahunku, ku daidaita sahunku, ku daidaita sahunku. Wa tarasau, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsaida sahunku kuma ku daidaita. Anas ya ce qabla an yukabbir, kafin ma yayi kabbara, kafin manzon Allah yayi kabbara bayan an tada iqama, to sai yayi wannan umurni. Sau uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake maimaitawa. Na biyu, manzon Allah yana tsawatarwa yana cewa inna taswiyata sufufi min iqamati salah, daidaita sahu din nan fa yana daga cikin shar'i na tsayuwar sallah. A wata riwaya yace min tamami salati, yana daga cikin wato shar'i na cikar sallah. Ibn Taymiyyah yace don haka bisa ga wannan dalili ba a ce ma gyara sahu sunna, sai dai a ce ne wajibi, saboda malamai suka ce ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna taswiyata sufufi min tamami salati, daidaita sahu yana daga shar'i na cikan sallah. Don haka ashe daidaita sahu din nan wajibi ne, ba ma sunna bane, kamar yadda ake faɗi, kamar yadda galibi malamai ke faɗa. To na uku, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsawatarwa yana cewa wallahi la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna qulubikum. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi lallai ne ku tsaida sahunku, ko kuwa lallai ne Allah zai raba tsakanin zukatunku. Lallai ku tsaida sahun sallah, ko kuwa lallai ne fa Allah zai raba tsakanin zukatunku. To anan gurin mun samu wata matashiya, ashe kenan haduwan zukatun musulmai, idan muna bukatan zukatunmu su sake haduwa, to tilasa sai mun koma ma daga masallaci a daidaita sahu. Kaga abinda karena shine kuma ya jawo wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum, lalle ku tsaida sahunku, ko kuma lalle Allah ya saba tsakanin zukatunku. Haduwa ta masallaci, ka haɗu da mutum a masallaci sannan a daidaita sahu, wannan abun yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke haɗa zukatun mutane. Sai kai mamakin mutumin da zai yi umarni a raba masallaci ba ma sahu ɗin ba. Kaga dai sahu ma wato ƙaramin dalili ne, ƙaramin al'amari ne akan masallacin. Ina ga mutumin da baki ɗaya ma bai sallan da kai wuri guda, wannan akwai tsammanin kuwa za a sake haduwa da shi har abada, ya faraba wurin ibadan da kai. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsawatar mana idan mun wato mun ki kulawa da daidaita sahu, to tabbas fa Allah zai raba tsakanin zukatunmu. To sai ga wani na fitowa yana cewa a raba masallaci saboda kankanin dalili. Dalilin kankani ne wallahi, wai an ki malamin sa. La hawla wala quwwata illa billah wa kana Allahu, Allah ya tsare mu, Allah ya kiyaye. Jama'a ku lura, to ba su kadai ba, hatta mu kanmu tafiyar mu dinnan wallahi ba ta yiwuwa tare, kar ku gan mu mun taro a wannan gurin muna da yawa, kawunan namu suna rabe matuƙar ba mu kiyaye sahun ba kuma. Domin magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce wallahi ko malamin unguwanku ya rantse ka yadda. Bare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah, latuqimanna sufufakum, lallai ku tsaida sahunku na sallah, aw layukhalifanna Allahu baina qulubikum, ko kuwa lallai ne Allah shi sai ya raba tsakanin zukatunku. To idan mu ba mu daidaita sahun fa, me kuke tsammani, kawunan namu za su haɗu? Ashe ba mu gama ganin marabuwan ba, Allah ya tsare mu, Allah ya sa mu kiyaye. Don haka nan malamai suke cewa, malaman psychology suke cewa, inna fasad al-batin yu'athiru fi fasad al-zahir, idan ba'ini ya ɓaci to yana tasiri wajen ɓacin zahiri. Shi manzon Allah ya gama maganar tuni ya ce, idan zuciya ta ɓaci sauran jiki duka ya ɓaci. Idan aka ce Allah ya raba tsakanin zukatu, to ya kuke gani kuma gangunan jikunan mu din? Tuma sun rabu. Wannan gargadi, wannan tsawatarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi a koda yaushe aka shigo masallaci, shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke lura da sahu irin luran da ba ma yin ta wallahi a zamanin yanzu. Sahabban manzon Allah suna lura da daidaita sahu irin lurar da ba ma yin ta wallahi yanzu, ba ma irin ta. Ku ɗau misali, akwai hadisi wanda Abu Dawud ya ruwaito, hadisi na 662, sannan Imam al-Bukhari ya yi ta'liq a cikin littafinsa mujallad na farko, ka duba Fathul Bari na Ibn Hajar mujallad na biyu shafi na 172, ka duba Silsilatul Ahadith as-Sahiha mujallad na farko juz'i na farko shafi na 39. Wato An-Nu'man ibn Bashir yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan mun je masallaci, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan magana, fara'aitu rajula, sai in ga mutum, yalsaqu mankibahu bi mankibi sahibihi, yana manna kafadarsa da kafadar na kusa da shi, wa rukubatahu bi rukubatihi, da gwiwarsa da gwiwar na kusa da shi, wa kabahu bi ka'bihi, sannan yana hada idan sawunsa da idan sawun na kusa da shi. Abubuwa guda uku ake hadawa, abubuwa guda uku ba guda ɗaya ba. Don wani aka shiga masallaci aka ce a daidaita sahu, sai ya banga-banga ya miƙo kafafun kamar wanda ya shirin kokuwa, ya sa kafa ɗaya can kudu nan arewa, ya tara wurin tsayuwar mutum uku, wai shi ya daidaita sahu. Idan dai wannan ɗan idon yatsan na kafarsa ta haɗu da wancan, shikenan. To ina ka samu hadisi da aka ce a haɗa idon yatsa? Kananan yatsu yake ko? To kaji, ina ka samu wannan hadisi? Babu. Abubuwa guda uku hake haɗawa kafin sahu ya cika, in ji Nu'man ibn Bashir, kuma hadisi gashi nan ingantacce. Da farko a haɗa kafaɗa, na biyu a haɗa gwiwa, na uku a haɗa idon sawu. Ka san ko wannan masallaci zai cika? Idan ka tura mutum ɗaya sahun gaba ɗaya za su zube, in an yi irin wannan tsayuwar. To yanda fa sahabbai radiyallahu ta'ala anhu yadda suka kasance suna daidaita sahu kenan fa jama'ar musulmi. Gashi annabi ya ce, in ba mu yi irin hakan ba kuma Allah zai raba tsakanin zukatunmu. Yaya kenan? Allah ya sa mu dace. Nana Aisha, Allah ya kara mata yadda, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ruwaito wani hadisi, shi ma yana cikin silsilatul ahadith as-sahiha, hadisi na 1892. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man sadda furjatan bana Allahu lahu baitan fil janna, wanda ya ga 'yar kafa sai ya shiga ya cike ta, yaga yar kafa da za ta ishi mutum guda sai zo ya toshi, to Allah zai gina masa gida a cikin aljanna. Ku duba yanda manzon Allah ya ba wa sahu na sallah muhimmanci. Wanda ya ga kafa sai ya zo ya cike ta, Allah zai gina masa gida a aljanna. To ba tsaya haka ba, manzon Allah ya ce wa rafa'ahu biha daraja, kuma zai kara masa daraja guda ma da wannan. A kara masa ka san aljanna tana da darajoji, to za a kara masa daraja guda ta aljanna saboda kawai ya ga kafa a sahu ya zo ya cike. To da muna kiyaye waɗannan ta Yahuda, yanzu ba a samu baraka tsakanin musulmi ba. Allah ya samu gadi. Muna roƙon Allah maɗaukaki ya sanya mu kiyaye sahu, mu kiyaye tsayuwa ta sallah. Ya kamata mu takaita a nan, mu waiwaya baya. Ka san aka ce waiwaye adon tafiya. Ku lura, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai so a ce mutanen da za su tsaya a sahun farko a sallah su kasance masu hankali. Idan har ya kasance manzon Allah ya fi son a ce masu tsayuwa a sahun farko na sallah su kasance masu hankali, to ya kuke gani kuma ga liman shi ya yi kamata ya zama ya fi kowa hankali? Ko? Ashe kenan hankali yana da matsayi a addinin musulunci, hankali yana da daraja da martaba da falala a shari'ar musulunci. Don haka nan jama'ar musulmi, in za ku roƙi Allah ilimi, to ku roƙe shi kuma ya ba ku hankali, domin hankali shine ma'aunin ilimi. Allah ya samu gani. Yu'til hikmata man yasha, baka gaje ba?
Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khayran kaseera wa ma yazakkaru illa ulul albab.
Yu'til hikmata man yasha, Allah yana bada ilimi ga wanda ya so hikima. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. wanda kuwa Allah ya bashi ilimi, to hakika Allah ya bashi alheri mai yawa. وما يذكر إلا أولو الألباب, amma babu mai amfani da wa'azi sai masu hankali. Abubuwa guda biyu sun hadu a aya guda, ilimi kuma ga hankali. اللهم إنا نسألك علما نافعا وجعلنا من أولي الألباب. يا الله كسانيا مچكي ماسو هنكلي. كنغاني مالمي شوغباني يند أكي صلي من أمسلاتي في سورة مامو هنكلي, تو هكا ننكم مالمي أكي صنيا في سورة جماعة هنكلي. إذا متنيا كسانتي ينا دا إلمي amma ba shi da hankali, jama'ar musulmi ku kiyaye, za ku same shi ismuhu akbaru min naf'ihi, zunubin da yake samu a sanadin wannan ilimin nashi ya fi yawa akan amfanin da yake samu da shi. Menene dalili? Rashin hankali. Ashe hankali abu ne babba? Ka duba majmu'u fatawa na Ibn Taymiyyah, mujallad na 20 shafi na 54. Ibn Taymiyyah yace laysa al-aqilu alladhi ya'lamu al-khayra min ash-sharr, ba wai mutumin da ya san duk wani alheri, ya san duk wani sharri, ya san umurni, ya san hani, ya san duk wani abin da shari'ar musulunci ya kwadaitar a aikata da abin da shari'a ta tsawatar, duk ya sani. Ibn Taymiyyah yace wannan ba mai hankali bane. ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر, sayace wa innamal aqilu mai hankali shine alladhi ya'lamu khayral khayrayn wa sharral sharrayn, mai hankali shine mutumin da idan alheri biyu sun hadu to yakan san wanda ya kamata a fara karantarwa, idan sharri biyu sun hadu gabansa yakan san wanda ya fi kamata a fara tsawatarwa, to wannan shi yake da hankali. idan ka karanta littafin duniyan nan kaf sunan kamalan, amma kafin ka zama mai hankali sai ka san abin da ya kamata ka fara karantar da shi ga jama'a da kuma abin da ya cancanta ka dakatar tukuna lokaci bai yi ba. To lokacin kake da hankali, ku saurara da kyau, domin muna cikin wata fitina. Mutane da yawa ba sa amfani da hankali wallahi wajen karantarwa, da yawan mutane hatta a tafiyar mu dinnan da muke yi, su a gurinsu suna gani duk abin da suka karanta ko duk abin da suka ji in dai sunna ce to za su fito su karantar, kuma a kowane guri, sannan kuma a kowane lokaci. Waɗannan ba su da hankali, jama'ar musulmi ba su san cewa gaskiya kanta tana da gurbi ba, gaskiya tana da mahalli. Larabawa suka ce li kulli maqamin maqalu, kowace magana da gurin da ya dace a yi ta. Akwai magana da in ka yi ta gaban sarki sai a daure ka, amma sai ka yi ta gaban abokinka ku yi dariya, ko kuwa ne? Ashe gaskiya tana da gurbi. To don haka nan karantarwan waɗannan sai ta kasance barnar da ta haifar ya fi amfanin yawa. Dalili saboda ba su yi amfani da hankalinsu ba, da sun yi amfani da hankulansu da karantarwarsu ta tafi a kan hanya, domin kowace gaskiya da gurbinta kuma da wurin da ya dace a faɗe ta, da kuma lokacin da ya kamata, da ma irin mutumin da ya kamata a gaya ma. Allahumma ja'alna min ulil albab. Allah ka sa mu cikin masu hankali. Misalin maganar nan da Ibn Taymiyyah ya yi, kamar mutum ne mara lafiya, ya daɗe yana rashin lafiya, sai ya ɗauki kwana uku bai ci abinci ba, sai ya taho gunka kuma kai likita ne. To da yake kana da ilimi sai ka gane yana buƙatan abu biyu, yana buƙatan magani kuma yana buƙatan abinci, dukkansu alheri ne ko akwai sharri? Da magani da abinci duk wannan mutum yana buƙatan kowanne. To in ka san yana buƙatan abu biyu, kana da ilimi, amma kafin ka zama mai hankali sai ka san wani alheri ya fi kamata a fara bashi. In ka ce za ka dunkula alheri biyun ka bashi, me zai faru? Sai ya mutu. Ba ni tsammani wannan likitan zai kwan a wannan garin, matuƙar jama'a sun san abin da ya aikata, gudu zai, ya san ya yi ta'adi. Alheri ya bayar, amma alherin kuma fa sai ya zama cuta. Amma sai ka ɗauko alherin da ya fi ƙanƙanta, shine abinci. Asalin cuta ita ce ta damu wannan mutumin, har yunwa ta bai iya cin abinci, yunwa ta shiga jikinsa. To sai ka ɗauko abinci ka fara bashi ƙaramar magani, sannan ka ɗauko magani ka bashi daga baya babban magani. Don haka nan malamai suka ce a cikin Qur'ani da Allah yake cewa rabbani yuna walakin kunu rabbani yina, me ake nufi da rabbani yina? Ka duba al-i'tisamu na Imam Shatibi juz'i na farko shafi na 14, yace malamai gaba ɗaya suna cewa rabbaniyun shine man yurabbi bi sigaril ilmi qabla kibarihi, mutumin da yake reno da ƙananan ilimi kafin a je manya. To kai Allah ya baka iko, kayi ta karatun da tijo, da ka samu karatun yayi yawa, sai ka taho ka ce kowa ma dole a tsaye da sunna, duwan kaga ai ba zai yiwu ba, ko zai yiwu? Ka zama rabbaniyun, mai renon jama'a. Reno kuwa in muka ce reno, in ka duba jinjiri, in aka haife shi ai ba a bashi tuwo ko kamu ma ba a bashi, dan uwa sai nono, yana nan ana tafiya har ya kai gararrafe, to sai kuma can sai a fara bashi kunu ko inja tuma ta leko ta ga bashi gayan tuwo ta kamu fada, za ku kashe min da. Ana tafi kuma sai a kawo lokaci da ake bashi tuwon babu nama, sai a kawo lokaci da za a bashi tuwo da nama ba ƙashi, don kashi na manya ne, amma ban da tsofi ko? Ashe kun ga ilimi shi ma haka yake, yana buƙatar mutum ya riƙa renon talak, ya riƙa renon jahilai. Kai da Allah ya tara ma ilimi, ba amayar da shi za ka yi gare su ba. Ka san akwai wanda shi ya tara littafin Bukhari, Muslim, Tirmidhi, ya karanta ya fito ya daɗa rawani, mu ne sunna, ai mu ne salafiyuna, dole a tsaye da sunna. Kai, salafiyuna. Hanya, ka bi abin a hankali. Bi shi a hankali, in ji Ibn Taymiyyah, lokacin kake zama mai hankali. Amma in ka ce za ka yi abin da duka karanta za ka hito ka amayar da shi. Ta abin da Hausawa ke faɗa ne wai garin neman gira. Ta yin kuka lura da kyau, jama'ar musulmi su kansu waɗanne da suna aiki da hankali suna hangen abin da zai biyo baya. Wallahi da galibin abubuwan da suke faɗa ba su faɗi shi. Saboda karantarwar tasu da suke yi a maimakon ta kawo fa'ida, sai tana ka kawo musu musiba. Maimakon su ci gaba da karuwa sai suna ta raguwa. Wallahi dalili ɗaya ne ba su aiki da hankali. Da suna aiki da hankali da za su gane ga mahalli da ya kamata a faɗi kaza, kuma ko sun faɗa ba abin da zai faru. Ko da shike idan Allah maɗaukaki matuƙar mutum Allah maɗaukaki ya nufe shi cikin masu saɓawa manzon Allah, to wannan har abada dabararsa a bace take. Ku duba littafin Irwa'ul Galil, hadisi na 1269, juz'i na 5, shafi na 109. Akwai wani hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa, ju'ila zillu was-sigaru ala man khalafa amri. Allah ya hukunta duk mutumin da ya saba umurnina, to ya sanya masa kaskanci da wulakanci har mutuwarsa. Wannan hukunci ne. Mutumin da duk ya saba umurnin manzon Allah, to da kaskanci da wulakanci Allah maɗaukaki ya sanya shi a kansa kenan har mutuwar shi. Shi yasa ba inda za su kubuta, dabara ta bace. Yau sai a hana wannan sunna, gobe sai a hana wancan sunna. وهم ينهون عنه وينأون عنه
وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون
وهم ينهون عنه سنة هنا أبي غسكيا wa yan'auna anhu, kuma suna nisantan gaskiyan. Inji Ibn Kathir yace, fa yajma'una bainal fi'ilain al-qabihain, sun hada mugun aiki biyu. La yantafi'una wa la yad'una ahadan yantafi'u, su ba su yi amfani ba, sun ki kuma su bar wani ma ya amfana. Sai Allah yace, to wa in hulikuna, ba sa hallaka kowa illa anfusuhum, sai kawo nan su. Kuma ku lura da kyau, suna hana abi gaskiya, suna nisantar gaskiya. Allah ya ce, to ba su hallaka kowa sai kawunansu. Amma kuma wa ma ya shuru na, sun kasa ganewa. Me yasa? Ba su da hankali. Inji Allah, ba su da hankali. Domin muddin kana hana bin gaskiya, to wallahi har abada ba za ka yi nasara ba. Za ka yi ta raguwa ne. Allahumma ja'alna min ulil albab. Allah ka sanya mu cikin masu hankali. To wallahi ba su ɗaya ba, mu ma kanmu in ba ma amfani da hankali, ba ma hangen abin da gaba zai haifar, to sai a waye gari barna muke yi a maimakon gyara. Allah ya tsare mu. Wallahi jama'a, kiwon mutum yana da wuya. Kiwon mutum wuyarsa wato tafi ta kiwon dabba. Mutane martaba daban-daban ne. Akwai wanda daidai ne ka fito ka karantar da shi komai, amma wallahi wani ilimin ba shi da kyau ka fito ka gaya ma wani, don sai ta zama fitina gare shi. Jama'a, wai shin sunnonin nan da muke son tsayarwa na waye? Sunnonin nan fa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waye wanda yafi kaunan sunnonin nan? Yafi mu. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai karantar da addinin nan a kwana ɗaya ba, bai karantar da addinin nan a shekara guda ba, shekaru 23 ya ɗiba yana karantar da wannan addini. In kana da hankali ko ba za ka ce za ka karantar da mutane addini nan a shekara guda ba, ba zai yiwu ba. Kawo mana aya ta suratul Isra'i, wabil haqqi anzalnahu.
Wabil haqqi anzalnahu, wabil haqqi nazal. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا
وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ أَلَّا يَتْشِي Da gaskiya muka saukar da shi Qur'anin nan, wabil haqqi nazal, kuma da gaskiyan ya sauka. Sai ce wa ma arsalnaka ba mu aike ka ba ya kai Muhammad illa mubashiran wa nazira, face ka zama mai albishir ko mai gargadi. Wa Qur'anan, wannan abin karatun farakanahu Allah ya ce mun karkasa shi, litaqra'ahu 'ala an-nasi, don ka karantar da shi ga mutane, ala muksin, a hankali. In ji Allah, ka ji fa wanda sunnonin nashi ne ko kuwa ne? Muna son mu karantar da mutane sunnonin nan. To don Allah ku ji fa abinda Allah yake ga wa annabi, litaqra'ahu 'ala an-nasi ala muksin, ka karantar da mutane a hankali. Wa nazzalnahu tanzila, mun saukar da shi kadan kadan. Shekara 23 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka yana karantar da wannan addini, sai ka ce la budda sai an tsaye da sunnonin nan a shekara guda. Da ka leka ka gano wata sunna yake zuwa ta rigima da kai, dukkan ku mukallidai ne, kaza kaza. To wannan sai kawo faraka tsakanin musulmi. Amma in ka bi abin nan a hankali, li kulli maqamin maqalun, kamar yadda muka yi bayani, ku duba misali cikin shekaru 23 nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana karantar da addini, yana zaben mahalli, yakan zabi guri da ya dace ya karantar, yakan zabi mutum wanda ya kamata ya gaya mar magana, yakan zabi lokaci da ya dace kuma ya faɗi magana. Haka ya rika wato zaben lokaci, ya zabi mutum, ya zabi wuri, sannan ya gama isar da wannan sako na Allah maɗaukaki. Ba wai zuwa yake cikin jama'a ya faɗi magana kowace ba. Ku duba littafin Imam al-Bukhari, kaga dai babu littafin da yafi shi inganci bayan Qur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana a cikin littafin Imam al-Bukhari. Da farko Imam al-Bukhari yayi babi a littafin sa juz'i na farko, shafi na 41. Imam al-Bukhari yace babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin makafata, yace karahiyata Allah ya fahimu. Wannan babi yana magana ne akan mutumin da ya kebe wasu mutane, ya karantar da su wata magana, ya ki gaya ma wasu saboda tsoron in ya faɗa ma waɗancan ba za su fahimce shi ba. Babi guda musamman Imam al-Bukhari yayi a cikin littafin sa. Sannan ya kawo hadisi wanda sayyidina Ali yake cewa haddisun nasa bima ya'rifuna, in za ku gaya wa mutane magana ku gaya musu wadda za su gaskanta, ma'anan ya'rifuna yusaddiquna. Ka duba ta'liq da aka yi ma al-Ittisam na Imam Shatibi Muhammad Rashid Riba, yace ma'ana ya'rifuna yusaddiquna, ku gaya wa mutane magana da za su gaskanta. In za ka yi wa'azi, in za ka karantar da mutane abu, to ka gaya musu wadda za su iya ɗauka, za su yarda da shi. Yace a tuhibuna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu, shin kuna son a rika ƙaryata Allah da manzon shi ne? To idan ba ku son a ƙaryata Allah da manzon shi, ku rika zaben maganganu, kuna kuma faɗin su wuraren da yafi dacewa. Kar ku taho kuna gaya wa mutane komai, wannan magana shi ma Abdullahi dan Mas'ud ya yi ta, ka duba littafin Imam Muslim juz'i na farko shafi na 9, yace ma anta bi muhaddisi qauman hadisan, baka taba gaya wa mutane wata magana, la tablughuhu uquluhum, wadda hankalinsu bai kai ta dauka ba, hankalinsu bai kai ya dauka ba, illa kana li ba'dihim fitna, fa ce wannan magana ta zama fitina ga wasu. Don haka nan ka ware mutane, shi yasa wato akwai makaranta, kaga akwai abinda zaka faɗe shi a cikin aji, amma ba za ka iya faɗan sa a mimbarin wa'azi ba, ko ba za ka faɗe shi a cikin masallaci ba, don in ka faɗa sai zama ma fitina. To jama'a, mu rinka kirdado, mu rinka kiyayewa wajen karantar da mutane. Sannan ka duba littafin Imam Shatibi har yanzu al-Ittisab, Kasir bin Murra al-Habrami yake cewa inna alayka fi wato fi ilmika haqqan, wato iliminka yana da haƙƙi a kanka, kama anna alayka fi malika haqqan, kamar yadda dukiyarka take da haƙƙi a kanka. Kaga dai ai dukiya ba kowa kake bawa ba, ko kuma ba komai kake saya ba, to haka ilimi shi ma yake, ba kowa zaka ba ba, ka gani? Wato shine yake cewa la tuhaddis bil ilmi ghayra ahlihi fatajhala, kada ka ce zaka rika gaya wa mutane ilimin ka baki daya, to sai ka zama jahili. Abin nufi shine akwai gaskiyar da ba za ka fito fili ka gaya wa mutane, don in ka faɗa sai su ƙaryata a wannan gurin, ilimin su bai kai su ɗauki wannan maganan ba, sai ka ajiye ta in lokacin faɗanta yayi, kuma sai ka faɗa. Sai yace wala tamna'ul ilma ahlahu, sannan kar ka yi rowan ilimi ga waɗanda suka dace a gaya musu, waɗanda suka dace a karantar da su kar ka ki karantar da su, fata a sama a gurin kuma sai ka yi laifi. Ashe kaga kowanne da gurin faɗansa. Wannan magana tana da tsawon gaske, domin kusan kamar littafi ne. Dama ni ban so in fara ba, malam ka ce in fara, ta lokaci ya yi. Sai mai haƙuri duka. Allah ya sa mu dace. Allah maɗaukakin sarki ya haɗa kawunan musulmai. Allah ya mana gafaran kurakuranmu. Nas'alullaha al-karim al-mannan al-qadir ala ma yasha an yahdina as-sirata al-mustaqim wa yumanna alayna bis-sabati alayh wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma sha Allah. Allah ya saka wa malam alheri. Cibiyar addinin musulunci da Darul Islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida, Law Shopping Complex, Daura Garin Daba Nauti, Kasuwar Wunti, Bauchi State Nigeria. Ita ce jira muku wannan MP3. Ga namban wayarmu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka: 0806030275. Ga namban a cikin harshen Turanci: 0806030275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.